daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. Abin niyyar mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyyar abinnin kulli. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake kuma shi baya ga haka a audio shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Talata 1 ga watan Mayu shekarar 2018. Shirin mu na karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Niger kamar da Chadi kuke saurare, wato karfe 5 kenan a gogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin kyautata dangantakarsa da Afirka a jere Litinin yayin da ya amshi bakoncin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Wata sabuwa kuma shugaba Trump ya ce ganawa da shugaban Koriya ta Arewa a yankin nan da aka hana harkokin soji akan iyakan koriyoyin guda biyu za su kasance wato zai kasance mai mamaki. Fadar White House ta ce wato shugaban Amurka yana yaba wa sabbin bayanan sirri da Isra'ila ta samar dangane da shirin nukliyar Iran.
To ai waɗannan bamu gama su ba. Sha'anin tsaron har yanzu ai yanzu babban mugun abu da yan Boko Haram suke ai shine suna sai su samu yan mata su juye musu kai su sa naki a jikin su je masallati ko caci caci ko kasuwa ko tashar mota su fasa su kashe mutane.
Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari a wata hira ta musamman da ya yi da sashin Hausa na muryar Amurka yayin ziyarar aiki da ya kawo a nan Amurka. Za ku ji ƙarin bayani kan batutuwa da dama da Aliyu Mustapha Sokoto ya tattauna da shi. Ciki har da ƙarin bayani kan kalaman da ake zargin yayi akan matasa da ma wasu batutuwa. Wanda kuma dalilin haka za mu nemi akwa domin za mu jingina shirin tsaka mai wuya na wannan mako saboda mu gabatar muku da wannan hira ta musamman da shugaban Najeriya. Sannan muna dauke da wani rahoto kan wani farmaki da dakarun haɗin gwiwa za su fara kaiwa a yankin tafkin Chadi a kan mayakan Boko Haram. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin tare da Babu Yakubu Makeri wanda zai karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi yunkurin kyautata dangantakarsa da Afirka a jere Litinin yayin da ya amshi bakoncin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Buhari shine shugaban wata ƙasa kudu da Hamadar Sahara na farko da shugaba Trump ya yi taron koli da shi a fadarsa ta White House. Shugaban na Amurka ya sha suka akan kalaman ɓatanci da aka ce ya yi ga Afirka. Yayin da yake jawabi ga manema labarai tare da shugaba Buhari, Trump ya fi mai da hankali ne akan dacewa da ƙasashen biyu suka yi wurin buƙatu da manufofi na yaƙi da ta'addanci da kuma faɗaɗa cinikayya. Buhari ya gode wa Trump akan amincewa da yarjejeniyar sayarwa Najeriya makamai, lamarin da gwamnatin shugaba Obama ta ƙi amincewa da shi bisa zargin take haƙƙin bil'adama. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi sojojin Najeriya da azabtarwa da yin fyaɗe da kuma kisa ba tare da shari'a ba a yaƙin kusa da shekaru 10 da suke yi da ƙungiyar ta'adda ta Boko Haram. Da aka tambaye shi ko wannan batu ya taso a kan tattaunawarsu da Trump, shugaba Buhari ya ƙi cewa ufan. Ya ce ina taka tsantsan a kan abubuwa da manema labarai ke faɗa game da wani ba ni ba. Ba ni da tabbas a kan ko wannan zargin gaskiya ne ko a'a. Don haka abin da ya dace shi ne na yi shiru, in ji Buhari. Trump ya shiga maganan kai tsaye. Ya ce ba mu tattauna komai a kai ba, saboda shugaban ya sani kuma ya san inda na fito. Kuma ya ce akwai wasu ƙasashe da suke cikin yanayi mara kyau a wasu wurare da dama. Ganawa da shugaban Koriya ta Arewa a yankin nan da aka hana harkokin soji akan iyakan koriyoyin guda biyu zai kasance da mamaki, in ji shugaban Amurka Donald Trump yana faɗa wa manema labarai a jiya Litinin sa'o'i bayan saƙon Twitter da ya aiki akan taron koli da yake shirin yi da Kim Jong-un gani a ginin nan da ake kira Peace House ko kuma Freedom House wanda ke kan iyakar Koriya ta Arewa da ta Kudu. Ya ce muna nazari akan gudanar da taron a ƙasashe da dama ciki har da Singapore, kana muna tattaunawa akan yuwuwar yin taron akan iyakan ƙasashen guda biyu inda aka hana harkokin soja, kamar yadda shugaba Trump ya faɗa a lokacin da ya gana da manema labarai tare da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadarsa ta White House. Shugaban na Amurka ya ki bayyana wasu wurare da za a iya gudanar da wannan taron baicin Singapore da kuma kan iyakar Koreyoyin guda biyu. Trump ya ce labari mai dadi cikin wannan lamari shine kowa yana so a yi wannan taron a kasar sa. Fadar White House ta shugaban Amurka tana yabawa sabbin bayanan sirri da Isra'ila ta samar dangane da shirin nukliyar Iran. Tana kiran bayanan sabo kuma mai gamsarwa abinda kawai jama'an Amurka ba su yi ba shine su fito su ce hukumomin Tehran sun keta yarjejeniyar da kasar ta kulla da manyan kasashen duniya a shekarar 2015. Dazuddin jama'an Amurka suka duba kasidu da fayafayen bidiyo da jama'an leƙen asirin Isra'ila suka samar suka ce kasidun bisa ga dukkan alamu sahihi ne kuma sun ce ya tafi daidai da bayanai da Amurka ta tattara cikin shekaru da suka wuce tunda farkon jiya Litinin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya zargi Iran da yin ƙarya akan ayyukanta na kira makaman nukliyar take ci gaba da shi wanda ya saba wa yarjejeniyar kasa da kasa ta shekarar 2015 tana wacce ta haramtawa Tehran din shirin nukliya sai dai babu martani da Iran ta bayar nan da nan akan jawabin Netanyahu. Amma kafin nan ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya maida batun abin dariya yana mai cewar yaron nan mai yawan koke-koke ya sake yi yace akwai iyakar wato akwai iyaka ga yin wasa da hankalin wasu mutane a wasu kuma lokutan. Ana jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan tawagan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke binciken take haƙƙin bil'adama a Myanmar sun gana da shugaban ƙasar Aung San Suu Kyi biyo bayan ziyarar da suka kai a Bangladesh inda 'yan gudun hijira 1,700 suka arcewa tashin hankali a jihar Rakhine na Myanmar ke zaune. A jiya Litinin tawagar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya mai wakilai 15 ta gana da Aung San Suu Kyi da kuma kwamandan sojojin kasar Senior General Min Aung Hlaing a birnin Naypyidaw. A yau Talata ne tawagar za ta je jihar Rakhine inda aka yi tashin hankali domin ta ga abin da ke faruwa bayan matakan murkushe mazauna yankin da sojoji suka fara a cikin watan Agustan bara. Kana su ga irin shiri da kasar take yi don dawowa da 'yan gudun hijiran da galibin su 'yan kabilar Rakhine ne marasa rinjaye a kasar. An ki bai wa 'yan Rohingya 'yancin zama 'yan kasa duk da cewar yawancin iyalansu suna zaune Myanmar karnoni da dama. 'Yan gudun hijiran sun tsira wa tarzoma da ake yi ne a jihar Rakhine lamarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira bisa ga duka alamu kisan kiyashi ne.
Babu ya kuma muke rike nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To madalla da farkon farawa ga wannan somin tabar.
Wannan shekarun 16 da PDP Najeriya tana samun miliyan 2,100,000 sau shekara 16 daga Litinin zuwa Lahadi ko daga Juma'a zuwa Juma'a, amma da muka zo ya faɗi warwas ya koma dala 37-38 sannan ya tsaya tsakanin 40-50. Ni na je bankin tarayya ga gwamnan bankin tarayya har yanzu yana nan wuri, na ce to yaya, ya ce ba a yi tanadin komai ba sai dai bashi. Na ce ga abin da aka samu, ya ce eh ya sani. Ina kuɗin suke? Babu su, babu dalilinsu. Kuma su 'yan Najeriya sun sani da hanyoyi da layin dogo babu su. Kuma wutar nefa da ake cewa ko wutar lantarki da ake cewa an kashe biliyoyi a kansu na dala ma ba ma na naira ba. Su sun fi ni sani.
To sai a biyo mu nan gaba kaɗan a cikin shirin domin jin cikakken hira ta musamman da muka yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayin da yake ziyara a nan Amurka. A makafin nan rundunar sojin Najeriya na shirin fara kaddamar da wasu hare-hare a yankin tafkin Chadi a wani mataki da suka kira na kokarin kakkaba sauran mayakan Boko Haram da ke labe a yankin. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aika mana.
The complex and adaptive nature of the Boko Haram insurgency has resulted.
Babban Hafsa mai kula da aikace-aikace a hedkwatar rundunar sojojin Najeriya kenan. Major General David Amadu ke magana kan wani farmaki da dakarun Najeriya za su fara kaddamarwa daga yau din nan a arewacin jihar Borno. Mai take Operation Last Hold yace irin yadda aika-aikar ƴan Boko Haram ya dau wani sabon salo yasa mu ma muka canza salo tsari da ma yadda muke tunkarar wannan yaki tuni mun girke manyan kayan yaki da wasu sojojin kundin bala har burger guda shida don mu rugurguza Boko Haram a zirin yankin tafkin Chadi wannan farmaki mai suna Operation Last Hold da muke kaddamarwa a yau za a yi watanni hudu ana yin sa nufin sa shine kakkabe baki ɗayan ƴan ta'adda na Boko Haram a yankin tafkin Chadi
to totally destroy Boko Haram locations in the Lake Chad basin.
A cewar wani tsohon jami'i a hukumar leken asirin sojojin Najeriya, Aliko Irshid Harun, yana da kyau sojojin su yi la'akari da makwabcin jihar Borno, wato arewacin jihar Yobe.
Ya kamata su dawo tsakanin wato Yobe da Niger, da wajen Nisari har wajen su Gaidam. In ka duba shi Mamman Nur, mutanen shi a nan wurin suke.
Ranka ya dade kamar su mutanen Yobe ai mai bayyana karar cewar suna kuka dangane da aikace-aikacen ƴan Boko Haram ba in banda ababana da aka rubi ƴan matan dabci.
Ji da dan ta'adda yake, a yana ko dan ke hat amma din mutane ne a wurin akwai barazana saboda su waɗannan mutanen ai suna nan suna tare grouping
eh amma a baya an san cewar Boko Haram ya fi ƙarfi ne ta bangaren kudancin jihar wato bangaren Gujiba da Gulani idan kana maganan Yunusari da su Gaidam kana magana ne ga bangaren arewacin jihar Yobe kenan to a wannan bangaren akwai wani daji ne wanda har za a ce Boko Haram za su boye duba da cewar wurin gaba ɗaya kamar Sahara ne
ah sosai an ka duba ai sai Boko Haram sukan yi strategy din su kafin su san me ya kamata su yi ai ka duba da har Yobe akwai manya-manyan daji da akwai barazana saboda su waɗannan mutanen ai suna nan suna tare grouping kuma suna recruiting
wannan farmaki na watanni hudu za a yi shi ne karkashin jagorancin wani babban janar a rundunar sojin kasar wato Manjo General Abadiko Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kinin maza daban da na mata soja wuta gudu barewar daji soja tuwon kaya miya allura
kamar da wasu ku suka ji tun a farkon shirin za a mana afuwa domin zamu jingina shirin tsaka mai wuya saboda ka muku wata hira ta musamman da Ali Mustafa Sokoto yayi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda a yau yake kammala ziyara aiki da ya kawo nan Amurka inda ya tattauna da takwaran aikinsa na Amurka shugaba Donald Trump kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu shugaban Najeriya ya kuma fara bayani ne kan yadda wannan ziyara ta samu asali
to gayyata ta yi kuma an bani lokaci nace zan zo Allah kuma yayi lokacin yayi nazo ina so su sun fahimci muhimmancin Najeriya a Afirka da duniya baki daya alal misali tun lokacin Obama mun so mu samu wasu jiragen sama saboda yaki da ta'addanci dake arewa maso gabar Najeriya aka hana amma da zuwan shi shi da kai shi mun waya yace to mu nemi kuɗin za a sai da mana jiragen saboda kasashen da muka so mu samu jiragen nan da Brazil da United Arab Emirates suka ce a rejeje ne da suka yi da America ba za su sai da mu kowa jiragen nan ba ko su ba su ko su yi musu amfani sai America ta da a lokacin nan America ba ta da ba amma shi da zuwan shi ina so duba takaddunmu sai kurin ya ce shikenan cikin lokaci ga kudin da ya kamata mu bada
bayan maganar su jiragen waɗanne abubuwa ne kuma kuka samu cin mai jijini akan su
ba dai jijini ba muka dai tantamna akan su na farko ina so labarin da ake kawo musu cewa ana ta kashe Kirista a Najeriya to abin da ya auku a cikin caci nasu ai ya auku a can arewa maso gabas ko a kudu maso gabas ya auku to ya auku a nan arewa sai Kirista ya ce wai makiyaye ne suka kashe su kuma su masu wa makiyaya sharrin nan makiyaya na Najeriya sun san su ba su dauke da abu fiye da wuce sanda daukan biniga wani sabon abu ne gare su kuma su waɗanda suke yin waɗannan maganganu sun san waɗannan abuwa suna abuwa tun ma mu kafin a haife mu balle su saboda haka tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya ko a Arewa abu ne wanda ya dade kuma har mu da muka zo duk masu shekara 8 din da masu shekara 4 za su tafi har yau su basu saboda haka abin da ya kamata kada a gwada cewa faɗa ne tsakanin kamar Fulani da TV ko Fulani da waɗansu ƙabilu daban a kamar Taraba to Zamfara fa an kashe mutane a Zamfara fiye da Taraba da Benue
ko da haɗe su
to in aka haɗa ma gaba ɗaya saboda haka wannan izgili ya kamata mutane su fahimce shi izgili ne dai ake yi a kawo magana addini a kawo maganar ƙabilanci
dan kaje kowa yana yawa muka kan kokarin da aka yi na dakile wutar Boko Haram a Arewa so gabacin Najeriya amma kamar yadda ake faɗa gashi wasu wutete suna kakkama a wurare irin su Zamfara na san kwanan baya ka ba da umarni a ji aka fa wata bataliyar sojoji a Sokoto da Zamfara da Katsina da sauransu bayan wannan akwai wani matakai da kake ɗauka da zai shafi sauran wurare da ake samun irin wannan tashtashin hankula
to matakai da za a ɗauka shi ne a ƙara 'yan sanda a ƙarfafa su na 'yan sanda na ba su izinin su ƙara mutane 6,000 kuma na ce akwai ƙananan hukumomi 774 a Najeriya in ɗaiɗai za a ɗauka a je a ɗauka maimakon kurin aje ko tashar mota ko jirgi ko kasuwa a kwaso kurin mutane aje a sa su cikin aikin 'yan sanda a riƙa tafiya kamar yadda muka sani a da ana yi aje kowane ƙaramar hukuma a ɗauko mutane to na ga musu waɗannan
haka da akwai maganar da gwamnoni sun daɗe suna roƙon a bar su damar su riƙe 'yan sanda ko su kafa nasu 'yan sanda amma wasu suna fargaba cewa idan an ba su wannan dama ne watakila wasu gononin za su yi abubuwan da ba su dace ba sun ra'ayin ka ba game da maganar jihohi su samu 'yan sandan kansu
to wannan abu ina so sai an duba tsarin kundin mulkin Najeriya a gami ya ce in ta kama a ba su sai a ce a ba su amma fa kada ka manta zuwa mu so no ana ba da kuɗi ana kiran shi bailout a biya albashi jihohi ne suke iya biyan ma'aikatansu albashi cikin lokaci a zo kuma a ɗauki 'yan sanda a yi wa a ce ai kaga wato ya dai kamata a duba maganar sosai
amma yanzu hankalinka bai kwanta ta a yi ba
a yanzu ni hankalina bai kwanta a yi ba ya kamata a ce wani ta'addanci da ake a Arewa maso gabas yawanci da kuma kudu maso kudu ya zama da babu su sannan a tsara a ga jihohin za su iya riƙe 'yan sandan nan bai kamata ba ka ba mutum bindiga da harsashi ka kuma koyi da shi yadda zai harbi ka kuma kasa biya shi albashi ka san abin da zai yi
a ranka da lokacin da ka zo harkar tsaro harkar tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa su ka zo ka yi abin nan ɗaya daga cikin abin da ka ƙirƙiro na TSA din nan shi ma na ji mutane sun yi ba da cewa ya rage ɓannar kuɗaɗen gwamnatin suna shiga wuri guda amma har yanzu akwai matsalar cin hanci da rashawa a cikin Najeriya akwai wani tunani da kake da shi na ƙara tunkarin wannan matsala ta wasu hanyoyi daban
to ba ruwa tunani illa duk wanda aka kama a hukunta shi kowa ya gani ko shi ya kamata a ce an yi da dama yanzu su hukumar sha'anin kuɗi da laifi wato EFCC sun yi aiki da yawa za a yi shi shari'o'i wato kotu-kotu a tura musu mutane a tura musu binciken da aka yi a kuma tabbata an sanar da al'umma abin da ake yi mutane suna da gaskiya suna cewa sun ga ba a yi komai ba to abinda ba mu so shine a kai su inda wasu masu shari'a ba za su iya hukunta su ba saboda ka za a zaɓi wanda za su yi shari'a sosai a ba su lokaci a kai masu hujjoji da komi ya zama na ko mutum ya fita a ce ga abin da yake da shi a banki ga gidajen da ya yi ga iyaka albashin shi ina samu balance din duk wanda ba iyawa a anshi kuma a hukunta shi
na ji ka jawabi aboki kake cewa a wa'adi na biyu kowa ya shiga taitayensa kan yadda za ka diro irin masu wa'annan laifuka amma baka ko don rashin lokaci baka samu dama ka daɗa fayyace me kake tunanin waɗanne matakai kake tunanin ƙara ɗauka kan batun canjin nan da rashin wannan
to mutane suna so duk da gangan ake amma idan aka yi waɗannan kotu-kotu aka kai mutane aka hukunta su ina so za su yadda da gaske ake yi saboda haka waɗanda aka ba amana suka ci sai su yi da zaman shirin za a hukunta su
hakan sun kawo wata magana kwanan ba da suka ce sun ci kai a kan matasa a Ingila na cewa kana kiran su masu zaman banza shi ma zaune da sauransu an yi ta kawo harkoki da bayanai iri-iri ina so mai amfani da wannan dama mu fayyace abin da kake nufi da maganar matasa
to ka san Najeriya an ce mun kai miliyan 180 ko zuwa ma miliyan 100 amma 60% na su duk matasa ne wato shekara 30 abin da ya kasa mu kamar a arewa yawanci ba su yi makaranta ba ko ku suna yin karatu sun fita to baya ga dai Allah ya sa da mana bare da ta bani ta albarka yawancin su ba su da aikin yi suna zanne irin su ko sun je kamar misali Kudu abinda za su samu bai ma isa su biya kudin gidan haya ba balle abinda za su ci su sha su yi sutura ko kuma su komo gida to wannan ina so ba a bayyana shi ba shi su kuma dama yan jarida na Najeriya balle na rubutawa kusan abin da suka ga dama suke yi yanzu kamar nasarar da aka ci a noma da bare da bana miliyoyin mutane sun samu sun je gona sun yi aiki kuma abin ya yi albarka amma har gaba a magana miliyoyi sai kullum a tashi ana zage-zage shi ya sa ma shi ministan bada labarai wato Lai Muhammad ba san je hudura takardar nan tashi ta zage-zage ya so ya ba da ansa amma sai da muka yi magana da shi da na ce ya bari ya ki ya ce abin da zai yi shi ne ya faɗi ayar da muka samu ƙasar nan a halin da aka samu ƙasar nan da yadda take yanzu da abubuwan da aka yi a tsakani da kuma kuɗin da ake samu to a kwanan nan dole na fita na yi bayani sau da dama a kan daga 1999 zuwa 2014 mutum ya bincika a nan Amerika da Turai wato Europe da kamar India da sauransu da China zai tabbatar da cewa ana tono bakin abin na gurbataccen mai ganga miliyan 200,000 a kan akalla kowane ganga dalar Amerika 100 saboda haka wannan shekarun 16 da PDP Najeriya tana samun miliyan 200,000 sau 100 sau shekara 16 daga Litinin zuwa Lahadi ko daga Juma'a zuwa Juma'a amma da muka zo ya faɗi warwas ya koma dala 37-38 sannan ya tsaya tsakanin 40-50 ni na je bankin tarayya ga gwamnan bankin tarayya yanzu yana nan wuri nace to yaya yace ba ai tani din komai ba sai dai bashi nace ga abin da aka samu yace eh ya sani ina kudin suke babu su babu dalilin su kuma su ƴan Najeriya sun sani da hanyoyi da layin dogo babu su kuma wutan nefa da ake cewa ko wutan lantarki da ake cewa an kashe biliyoyi a kansu na dala ma ba ma na naira ba su sun fi ni sani saboda haka wannan cin amana sai dai sakai ya Allah amma an ci amana kasa
aka ji tuna ka kaddamar da niyyar zaka saki takara waɗannan abubuwa zaka tunkara a wa'adi na biyu
to ai waɗannan bamu gama su ba sha'anin tsaron har yanzu ai yanzu babban mugun abu da ƴan Boko Haram suke ai shine suna sai su samu ƴan mata su juye musu kai
yawa
su sana ke a jikinsu su je masallatai ko caci-caci ko kasuwa ko tashar mota su fasa su kashe mutane amma dai rike da wani wuri kamar yadda lokacin da muka zo babu shi ko da yake a jaridu na ga koyo wasu suna cewa a'a har yanzu su Boko Haram suna rike da waɗansu suna cikin dajin nan da ake cewa Sambisa Forest amma sojojin Najeriya sun hana su fita to amma akwai wanda suke hada kai da su a samu waɗannan ƴan matan a juye musu kai a tura su su kashe kansu da waɗanda suke abin nan marasa haƙƙi
to ranka da bari mu baka haka yanzu mun gode kware da ka samu lokaci amma an ce in tambaye ka ya kake yi ka huta aje aiki gefe guda kadan sarara bayan karatun jaridu su akwai wani abu kana sauraron waƙoƙi ko wani abu suna so in tambaye ka wannan
a wani waƙoƙi kan ban samu amma hutawa na ce ni da ina general ina soja doka nake bada yanzu doka ake bani ga likitan nan ka tambaye shi sai ya ce in cika ciki na in huta shi ya sa mutane su ce aka yi na kamar na dan warware daga daga lokacin to alhamdulillah
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan a wata hira ta musamman da suka yi da Ali Mustapha Sokoto yayin da yake ziyara aiki a nan Amurka. In zagogon nan na cewa karfe 1 da rani da minti 20 da kusan 8 gaba bai kuma kiyaye da labari a takaice.
Shugaban da ke kula da kamfanin aikewa da sako na WhatsApp yana shirin barin kamfanin saboda wasu rahotanni na rashin fahimtar juna akan yadda uwar kamfanin Facebook yake amfani da bayanan mutane. Hamshaki attajirin nan na mai WhatsApp da ake kira John Kum ya rubuta a shafinsa na Facebook a jiya Litinin yana mai cewar kusan shekaru 16 abokin tafiyarsa suka kafa wannan kamfani na Facebook. Ya ce tafiyarsa ta yi daɗi da wasu muhimman mutane amma ya ce lokaci ya yi da ya kamata ya kama gabansa. Bayan kum bai ba da takamaimin lokacin da zai bar wannan wato kamfani na Facebook ba amma jaridar Washington Post ta faɗa a jiya Litinin cewa kum yana barin aikin ne saboda rashin fahimta akan yunkurin da Facebook ke yi na yayi amfani da bayanai na kwastomomin WhatsApp da kuma kokarin rage karfin wato adana bayanai na manhajar WhatsApp. A lokacin da masu WhatsApp suka amince su sayarwa Facebook da kamfanin a shekarar 2014 akan kuɗi da ya kai dala biliyan 19, WhatsApp ya ce zai ci gaba da zama mai cin gashin kai ba tare da musayar bayanai da Facebook ba.
To masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwakin agogon Ghana. Za mu zo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. A makafin nan bari mu taya injiniya Sulusi Shitu da amaryarsa Safiya Tanimu Aliyu wacce aka fi sani da Momi mun na ɗaurin aurensu da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata a garin Jos da ke jihar Filato da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Sannan muna taya tsohon wakilin sashen Hausa na muryar Amurka abin da ya mai wato Abdullahi Mamma Ahmadu mun na samu ƙaruwa da namiji a yau Talata da fatan Allah ya raya. In za mu da shi ba baya kubu makiyar ya ci na gabatarwa da Solomon Abo sai kuma injiniyanmu John Ellison Mahmud Dalu ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.